sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya ta yau Talata, wadda ta yi daidai da tara ga watan Nuwamba shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 10 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da Sura Bukan aikinmu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mai rubuta fara muna da kanin labarai.
Wakilin kungiyar haɗin kan Afirka ta AU a yankin gabashin Afirka ya yi gargaɗin cewa damar warware rikicin arewacin ƙasar Habasha a siyasance na gushewa. A yau Talata, Poland da Belarus suka tsira wa juna yatsa, yayin da wasu baki 'yan cirani suka ci gaba da kasancewa ɓangaren iyakar Belarus a tsakanin ƙasashen biyu. A yau Talata ne masu zanga-zanga a ƙasar Tunisia suka bankawa wani ofishin 'yan sanda wuta, a cewar waɗanda suka shaida lamarin.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. A ɓangaren rahotanni kuwa, za a ji inda akalar sakamakon zaben jihar Anambra ya maida hankali.
A nan ne 'yan takarar jam'iyyu nan guda uku da ke kan gaba a wannan zaben za su fafata sosai a rana ta yau.
Hukumomi a Najeriya kuwa na ayyanar da ƙudurorinsu na kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasar.
Fita leken asiri, saboda a yanda duniya ta ci gaba idan ba tare da samun na'urorin daukan labaran sirri ba.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan, sai a biyo mu cikin shirin. Bayan nan kuma muna tafi da shirin mu na noma tushen arziki, wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukka mun mu kai ga jin waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wakilin kungiyar haɗin kan Afirka ta AU a yankin gabashin Afirka ya yi gargaɗin cewa damar warware rikicin arewacin ƙasar Habasha a siyasance na gushewa, yayin da rikicin ƙasar ke ƙara tsananta. Yanzu ne lokacin ɗaukar matakan haɗin kai wajen neman ɗorarriyar hanyar warware rikicin don kaucewa tsanantar yanayin wanda ta yiwu ya shafi yankin gabashin Afirka baki ɗaya, a cewar tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo, wanda shi ne wakilin AU na musamman a yankin gabashin Afirka. Da yake yi wa kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya bayani daga Addis Ababa, babban birnin ƙasar Habasha, inda ya isa ranar Alhamis da ta gabata, Obasanjo ya ce ya gana da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed da shugabannin dakarun TPLF na yankin Tigray da kuma wasu kungiyoyi don sassauta tashin hankalin da kuma neman fara tattaunawa. Obasanjo ya kuma ce dukkan shugabannin a birnin Addis Ababa da kuma arewacin ƙasar sun amince kan cewa bambance-bambancen da ke tsakaninsu na siyasa ne, kuma suna buƙatar a warware su a siyasance ta hanyar tattaunawa. Saboda haka, wannan na nuna cewa za mu iya amfani da damar don taimakawa jama'ar Habasha neman ɗorarriyar hanyar kawo ƙarshen rikicin. A yau Talata, Poland da Belarus suka tsira wa juna yatsa, yayin da wasu baki 'yan cirani suka ci gaba da kasancewa ɓangaren iyakar Belarus a tsakanin ƙasashen biyu. Poland ta ce baƙin da galibinsu daga gabas ta tsakiya suka fito, gwamnatin Belarus ta shugaba Alexander Lukashenko ita ce ta sa suka nufi Poland da ke zaman membar tarayyar Turai. Prime Minister Poland Mateusz Morawiecki ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Poland za ta rufe iyakokinta, kuma matakan da Belarus ta ɗauka sun jefa yanayin tsaro da zaman lafiyar gaba ɗayan ƙasashen tarayyar Turai cikin haɗari. Belarus dai ta musanta waɗannan zarge-zargen, inda ma'aikatar tsaronta ta faɗa a wata sanarwa a jiya Talata cewa zarge-zargen ba su da tushe kuma babu wata hujja. A yau Talata ne masu zanga-zanga da suka fusata saboda matakin da hukumomin kasar Tunisia suka dauka na sake bude wani fili da ake jibge bola a kudancin garin Agareb suka bankawa wani ofishin yan sanda wuta a cewar waɗanda suka shaida lamarin.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara, kamun a kai ga jin kashi na biyu bari mu gabatar muku da rahoton mu na farko. Har yanzu dai ana ci gaba da dakon kayan aiki don gudanar da zaɓe a wata ƙaramar hukuma ta jihar Anambra, wanda ita ce za ta tabbatar da wane ne zaɓaɓɓen gwamnan jihar. Hukumar zaɓe ta INEC ta jinkirta zaɓen na ƙaramar hukumar ne bisa wasu dalilai kamar yadda abokin aikinmu Alfonso Okoro Igwe ya shaida min ta wayar tarho da kuma halin da ake ciki yanzu haka.
Eto yanzu dai ka san zaɓe dai ya koma ƙaramar hukumar Ihiala da ke da masu jefa ƙuri'u adadinsu 148, kuma ana sa ran cewa a nan ne ‘yan takarar jam’iyyun nan guda uku da ke kan gaba a wannan zaɓen za su fafata sosai a rana ta yau. Amma ɗan koma bayan da ake fuskanta a halin yanzu shi ne, kawo ga yanzu da nake magana da kai ba fara wannan zaɓen ba. Ba fara zaɓen nan ba, alhali ita hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ta ce za fara wannan zaɓen ne tun ƙarfe 10 na safe a kammala ƙarfe 4 na rana, amma har yanzu ba fara wannan zaɓen ba. A wasu rumfunan zaɓe dai mutane sun dan fito, kuma akwai dai alamar da kuma wanzuwar jami'an tsaro da dama a nan wajen. To kuma wannan zaɓen kuma da san ita hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta INEC ta ɗan jinkirta shi wannan zaɓen saboda yanayin tsaro a nan ɓangaren ita ƙaramar hukumar Ihiala da ke da iyaka da jihar Kebbi. Kwanakin nan tana da labarin cewa an ɗan samu fitintunu da dama a nan yankin da yankin Olu na jihar Kebbi da ke da iyaka da ita wannan ƙaramar hukumar Ihiala. Ina ganin wannan dalilin ne yasa suka dan ce bari a gama sauran zaɓuɓɓukan da za a gudana a sauran ƙananan hukumomin kamun a dawo ita wannan ƙaramar hukuma. Yau dai tun da safe gaskiya jami'an tsaro sun shigo da kuma su ma'aikatan ita hukumar zaɓe, amma har yanzu a headquarter bayanan da ni ko da yake bana ita headquarter ɗin na ɗan je ɗazu, amma har yanzu aka ce ana gab da fara rarrabar da kayan zaɓe ɗin.
Gashi yanzu har ana maganar wajen ƙarfe 4 na rana, me ake sa ran za a gani idan har ya zama na cewar ba a kawo kayan ainihin yin wannan zaɓen a yau ba kenan?
To ai ko idan ka duba za ka tarar cewa wannan zai sa mutane da dama ba za su samu lokacin kada ƙuri'un nasu ba, wato ke daga bisani adadin mutanen da za su kada ƙuri'un nan tana yiwuwa ya zamanto ba da yawa ba ne.
A sakamakon da aka bayyanar a baya waɗanda suke nuna cewar jam'iyyar ita Abga ita ke kan gaba, har yanzu wannan sakamako haka yake koko an samu wani ɗan bambanci ya zuwa yanzu?
Da yake dai har yanzu yadda nake ga maka ba fara wannan zaɓen ba, musamman a wurare da dama. Har yanzu dai sakamakon zaɓen yana nan haka, saboda a halin yanzu dai shi ɗan takarar Abga tsohon gwamnan bankin Najeriya Farfesa Chukwuma Soludo yana kan gaban wannan zaɓen ne da ƙuri'u 300,946.
Ana iya cewa akwai ainihin manya na jam'iyyun nan da suka arangama suka tafi ita wannan ƙaramar hukuma domin ganin yadda zaɓen zai kasance koko kawai al'ummar waɗannan ƙaramar hukumar ne a yanzu?
Eto akwai ire-iren wayannan jigajigajen siyasa na wayannan jam'iyyun dai, amma ta samu wani cikas ne ɗazun da safe wajen ƙarfe 10:30 a san headquarter na ƙaramar hukumar ita wannan Ihiala, lokacin da shi tsohon shugaban jam'iyyar Abga Sanata Victor Ume ya zo zai samu shiga wajen, sojoji suka hana shi shiga wajen da cewa shi ba wakili na ƙaramar hukuma ba, cewa shi wakili na jiha ne.
Wakilinmu Alfonso Okoro kenan daga jihar Anambra. Sai ku ci gaba da kasancewa da mu don samun cikakken rahoto daga jihar. har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu.
Wata kotun daukaka kara a Singapore ta dauki matakin dakatar da aiwatar da hukuncin kisa akan wani dan Malaysia da aka samu da laifin yin safarar miyagun kwayoyi bayan da ya kamu da cutar COVID-19. An sa ran zaman sauraron daukaka kara daga Nakayin Tiranda Malengan dan shekara 33 akan hukuncin da aka yanke masa a shekarar 2009 saboda yayi kokarin yin safarar miyagun kwayoyi a Singapore. Lauyoyin da ke kare shi sun ce Nakayin Tran ya gaza a yanayin tunanin hankalinsa kuma aiwatar da hukuncin kisa a kansa zai sabawa kundin tsarin mulkin Singapore. Babbar kotun Singapore ta yi watsi da daukaka karar a jiya Litinin amma ta dakatar da aiwatar da hukuncin kisa har sai abin da hali yayi dan ba karamar kotun birnin damar sauraron dalilan daukaka karar. Gobe Laraba aka shirya aiwatar da hukuncin kisa akan Nakayin Tran ta hanyar rataya amma kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama da lauyoyinsa suka hadu suka yi kira ga hukumomi da su taimakawa rayuwarsa saboda gwajin yanayin hankali da basirarsa na a maki 69. Amurka ta kira yunkurin kisan Prime Minister Iraki da aka yi hari akan kasar da zaman lafiyarta. Kuma ta ce bisa ga yanayin haran ta yiwu wasu kungiyoyi masu alaka da Iran ne suka kai shi. Prime Minister Iraki Mustafa Al-Kadimi ya tsira da kyar a harin na ranar Lahadi na wasu jiragen sama marasa matuki kamar yadda jami'an tsaron Iraki suka bayyana. Ya dai samu yan raunuka nan da nan kuma yayi kira ga yan kasar da su kwantar da hankalinsu. A jiya Litinin ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ta tsaron Pentagon suka yi Allah wadai da haran kamar yadda shugaba Mustafa ya yi inda suka yi gargadin cewa ta yiwu ba Prime Minister kadai aka yi niyyar kaiwa haran ba.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Daga labaran duniya yanzu kuma bari mu je ga sauran rahotanni. Matsalolin tsaro irin na 'yan bindiga da na 'yan kungiyar Boko Haram na ƙara haddasa koma baya da matsalolin tsaro a Najeriya. Don haka akwai buƙatar ɗaukar kwararan matakai don kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'addar. A cewar ministan tsaron Najeriya, shin ko waɗanne irin matakai ya kamata mahukunta su ɗauka don kawo ƙarshen waɗannan matsalolin? Wakilinmu Hassan Mainakaina daga birnin Tarayya ya haiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Ministan tsaron Najeriya kenan Major General Bashir Salihi Magashi ke jawabi yayin taron bita da hukumar leken asiri ta rundunar tsaron Najeriya ta shiryawa hafsoshi da ke kula da sha'anin tsaro a ofisoshin jakadancin Najeriya da ke kasashen duniya. Ministan ya ce ruruwar matsalolin tsaro iri-iri a Najeriya ya yi matukar shafar harkar samar da abinci da kuma hakan ke kara haddasa wasu sabbin kalubalen tsaro a cikin kasa. Janar Bashir Magashi ya ce aika-aikar 'yan Boko Haram da ISWAP a gabashin arewacin Najeriya da kuma 'yan bindiga daɗi da marigicin manoma da makiyaya a yammaci da tsakiyar arewacin Najeriya ba ƙaramin barazana ke haddasawa kasar ba. Kazalika su ma yankunan kudancin kasar na fama da irin nasu kalubalen tsaron da kuma waɗannan kalubalen kewa Najeriya barazana a fannin samar da abinci da ma tattalin arziki. Alhaji Isa Adamu shine mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar 'yan kasuwar arewacin Najeriya.
Yawan hare-hare da wayannan su 'yan ta'addar suke kaiwa suna kaiwa a kasuwanni ne saboda a nan ne matattalan jama'a yake kuma a nan za su kwashi abinci. Saboda haka abu bisa wannan dalili yasa dole 'yan kasuwanmu suke kauracewa wasu kasuwannin da ma su masu sayen kayan wato musamman kayan abinci suke kauracewa kasuwannin ba dan kuma saboda tsoron a kodayaushe ana iya far musu sakamakon ana tunanin cewa za a samu jama'an da za a yi musu ta'addanci a kansu. Saboda haka duk lokacin da aka ce ba a bude kasuwanni ba, ko kuma an rufe kasuwanni, ko kuma an kai hare-hare a kasuwanni na wani sashi, to dole ne za a samu karancin abinci. Ko duk lokacin da aka samu karancin abinci, to dole ne za a samu ƙarin ƴan ta'adda, domin dan adam ba zai iya rawa bai ci ba, dole ne ya bi duk ta hanyar da zai bi ya ga ya ci ya sha.
Ministan tsaron kazalika ya nemi baki ɗayan hukumar tsaron Najeriya da su fito da sabbin dabaru don gano tare da tunkarar duk kalubalen tsaro da ƙasar ke fuskanta. To kowane matakai ya kamata a ce an ɗauka don tunkarar waɗannan kalubale a baki ɗaya? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Salihu Mahmud Dantata.
Fifita leken asiri, saboda a yanda duniya ta ci gaba, idan ba tare da samun na'urorin daukan labaran sirri ba, to zai wuya ƴan sanda gidan da rundunar ƴan sanda suka kawo da Turanci ake kira community policing, to ya kamata al'umma su zo su dinga bada gudunmawa. To a takaice dai, ya kamata haɗin kai wanda ake kira synergy tsakanin ƴan sanda, sojojin ƙasa da na ruwa da na sama, har da sauran na leken asiri ya tabbata, saboda mai a yanda duniya sun ka ci gaba, idan ba fifita leken asiri ba, da wuya a ci nasaran da combat operation. A samu irin drones din nan da ake tura su leko asiri, sannan irin CCTV din nan a sashi ga wuraren da ya kamata. Tabbata kuma a runduna ƴan sanda an samu irin cyber din su yana aiki, saboda a yanzu suna amfani da Nigeria Air Force ne.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Daga batun tsaro sai mu leka na kuma da'ar ma'aikata, inda hukumar kula da da'ar ma'aikata ta Code of Conduct Bureau ta bayyana irin kokarin da take yi na binciken jami'an gwamnati na baya da na yanzu da ake zargi da mallakar kaddarori da aka samu ba bisa ka'ida ba, inda ta ce ta fara ɗaukar matakai kan 'yan ƙasar da binciken jaridar Pandora ya bankaɗo sunayensu kan mallakar wasu kaddarori da kuɗaɗe na haram wanda suka ɓoye a ƙasashen ƙetare. Wakiliyarmu a birnin tarayya Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim, na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Shugaban hukumar ta da'ar ma'aikata a Najeriya, Farfesa Muhammad Isa, ya bayyana cewa hukumar tana ɗaukar sabbin matakai na tabbatar da masu riƙe da makami na gwamnati da na siyasa sun bi ƙa'idojin da ya kamata wajen bayyana kadarorin da suka mallaka. Kuma tuni hukumar ta fara gudanar da bincike akan jami'an gwamnati da sunayensu ya fito a leƙen asirin Pandora Papers. Da zaran an kammala binciken da ake yi, za a kurfanar da su a gaban kuliya.
Wannan ƙalubale ne ga dukkan ɗan Najeriya. A nan ina so in kira kowane ɗan Najeriya ya ba wannan hukuma goyon baya. Ita ce hanya mafi sauki da za a iya samun yaƙi da cin hanci da rashawa da zamba a cikin aikin hukuma, saboda dukkan sauran hukumomin da suke nan suna bin hanyoyi na kotunan da suke na yau da kullum. A namu tsarin duk abin da aka ce yau, kamar maganan Pandora Paper nan, aka ɗauko abin da kawai muke bukata mu ɗauko wannan abun na ayyana kaddara, wannan takardun na ayyana kaddara, mu gani shin kaddarorin da an ka ce sun ka bayyana ga Pandora Paper nan haka suke ka sa su a cikin wannan takardun naka na ayyana kaddara, ko baka sa ba? In baka sa ba, mun kai ka kotu, sai kotu ta karbi abin da ta gani.
A cewar Awal Musa Rafsanjani, shugaban kungiyar SISLAC da ke yaki kan ayyukan cin hanci da rashawa a Najeriya, sun goyi bayan wannan yunkuri da hukumar take yi dan ganin an yaki bara gurbin mutane da ke sama da fadi da kudaden al'umma.
Dole ne a karfafa karfin wannan hukuma, a tabbatar da cewa an ba ta cikakken kudaden da za ta yi aiki dan ta bincike ta gane kan cewa duk irin kadarorin da jami'an gwamnati suka ce sun mallaka an riga an duba su, an yi bincike a kai, an kuma tabbatar da kan cewa na halal ne ba na haram ba ne.
Sai dai daga cikin hanyoyin da ke hana ruwa gudu a ayyukan hukumar, akwai rashin isasshen ma'aikata da kuɗaɗen biyan albashi, kamar yadda barista mai nasarar Umar Kogo, wanda ya taɓa aiki da hukumar, ya bayyana.
Akwai lokacin da na taɓa aiki a wurin 2003 to 2006, to a lokacin ne na fahimci cewa tana da ƙarancin kuɗi, ba a saka musu kuɗi, ba a ba su kayan aiki. Hukumar da yake ba a saka mata kuɗi daidai da buƙatun da take da shi, to zai wuya a samu biyan buƙatar ta. Da yawa zaka ga ko tafiye-tafiye ma yana musu wahala su yi. Akwai rauni wajen ilmantar da mutane akan cewa tana nan ma akwai ta, mutane da yawa ba su ma san da ita ba, saboda ba a yin sanarwa sosai, ba a wayar ma mutane da kai cewa akwai ta, kuma ba a nuna ba da muhimmancin ta yadda ya kamata ba. Akwai ƙaranci tsakanin tunda hukumomi guda biyu ne, kamar kishiyoyi ne, ita hukumar binciken abu abubuwan da ya shafi da'a ma'aikata da kuma ita kotu wanda take ita take hukuntawa da sauransu. To da yawa zaka ga ita kotu sai abinda aka kawo mata ne take iya, sai ka ga da yawa abubuwan suna can jabge a hukumar binciken da'a ma'aikata din, amma ba za a kawo su a gaban kotu din ba, balantana kotun ta yanke hukunci.
Kazalika shugaban hukumar Farfesa Muhammad Isa ya fadi cewa hukumar ta kasance wacce tafi kowace hukuma a kasar fama da talauci, duk da muhimmin aikin da ya rataya a wuyarta. Ya zuwa yanzu hukumar ta kwashi shekaru 30 da kafuwa a kasar. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sannadi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Haɗaɗɗiya ƙungiyar manoma da masu sarrafa roba da kasuwancinta a Najeriya sun buƙaci tallafin gwamnatin ƙasar wajen farfaɗo da ayyukan masana'antar, wanda a shekarun baya Najeriya ta kasance ƙasa mafi girma da ke samar da roba ga nahiyar Afirka, sannan ta biyar a faɗin duniya. A cikin shirin Noma tushen arziki na wannan makon, wakilin mu a Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim ta tattauna mana da ɗaya daga cikin shugabannin haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoman, inda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Dr. Bello Nuhu Dogon Daji, General Secretary haɗaɗɗiyar ƙungiya ta manoma da masu sarrafa abubuwan da aka noma da masu kasuwanci da abubuwan da aka noma, haɗaɗɗiyar ƙungiya.
To a takaice, menene muhimmancin wannan taro ga manoma da al'ummar Najeriya baki ɗaya da ma tattalin arzikin ƙasar?
Ana maganar roba, mun san amfanin roba a ƙasa baki ɗaya. Ƙasar nan tamu muna noma roba, muna sarrafa roba, muna kai roba a kasashen waje. Haka kawai sai aka waye gari roba din nan, nomanta yayi ƙasa. Masu sarrafawa wasu kamfanoni suka bar Najeriya, aka waye gari ciniki ma akan roba din babu. Saboda haka ita roba din nan da muke magana yau, ton dinta daya ya kai 700,000. Saboda haka dole a dawo a fadada noman roba a ƙasar nan. A can kwanan baya, tunda an daina noman, an kuma daina sarrafa ta, kamfanonin da ke sarrafa ta din ma sun bar Najeriya wa'ensu. Wasu na Najeriya ma sun daina tu'ammali da harakar roba. Sai muka ga cewa wannan haɗaɗɗiyar ƙungiyar tamu wadda ke tare da ma'aikatar ciniki da sana'antu suka taho, muka taho muka ce dole ne sai an faɗaɗa wannan ƙungiyar. Aka zo aka samu shugabanni, aka yi zaɓe, shi yasa aka samu wannan bawan Allah. To shi tsohon ma'aikacin roba ne, saboda haka ya san duk siyasar da kuma abubuwan da suka hana wannan fanni na roba ci gaba. Kuma kamar yanda kuka gani, wannan taron da ake yi yana yi ne don ya harhaɗa dukkan wani mai tu'ammali da harakar roba a ƙasar nan, don a zo a ga ya za a taimaka ma wannan amina roba.
Na yi batu a kan cewa harkokin roba, wato duk yawanci a da ana yi a ƙasar nan, sai kuma yanzu aka dan samu ƴanci kansu.
Sai
shin kuma mu sami a jihohin da ake mu samu wannan albarkacin noma din da
roba
din, to menene kake gani ya kamata a yi domin inganta harkar?
Yanayi na harkar noma a wannan gwamnatin ta shugabanmu Muhammadu Buhari ya faɗaɗa harkar noma, ya inganta harkar noma. Saboda haka duk lokacin da aka ce an daina abu, aka samu kuma shugaba wanda ke da ra'ayi akan harkar noma, sai ka ga wanda ke can baya yi sai ya dawo ya fara yi. Mun fuskanci hakan nan tun daga lokacin da aka fito suka je suka kaddamar da harkar anko a birnin Kebbi a 2015. To wannan anko baroyin din da aka taho da shi ya ƙarasa dukkan wasu ƙungiyoyi suna nan suna neman yadda za su shiga cikin wannan harkar anko din, don su faɗaɗa noman nan, su faɗaɗa sarrafa abubuwan da aka noma, su faɗaɗa kasuwanci akan waɗannan abubuwan. Kasuwancin nan kuma a nan ƙasar nan Najeriya da kuma ƙasashen waje.
Amma kuna ganin farfaɗo da wannan harkar roba abu ne mai yiwuwa nan kusa, ko kuma taro ne dai kawai dai na shan shayi kamar yadda aka saba yi a baya?
To wannan harkar nan ta roba din nan, shi wannan shugaban na roba din nan ya yi aiki fiye da shekara 20 da kusan 5 akan roba, kuma marubuci ne, masani ne, ya yi kasidu da yawa akan harkar roba. Ni din nan ni nayi tsaye a karkashin wannan kungiyar tamu wadda suke suna karkashinta aka tsaya aka zabe wannan dan taliki dan Edo ne Bendel suna yin roba sun gadi roba a roba da roba aka kai su makaranta da roba aka yi musu tarbiya saboda haka ba su da wani abu da roba wani daga cikin mutanen da suka yi magana shi maganan roba kaman wani business ne wanda shi ya tashi gani ana yi a harkar roba aka kai shi makaranta a harkar roba ya fadada amma dalilin da yasa an ba harkar roba sai koma harkar manja yace amma yanzu tunda ana fadakarwa kuma gwamnati tana son ta shigo cikin wannan abin kuma gwamnati ta nuna cewa tana da ra'ayin za ta taimaka saboda haka shi ma ya dawo ga harkar roba ni shaida ne na san mun je a wani gari a kasar Ogun mun je mun kaddamar da plantation na wannan roba din a kasashe Edo da Inane shi wannan president din ya je ya kaddamar da dasa roba plantation na roba a wata da kasashen harkar roba din nan akwai ingantattun iri wanda aka samu wanda cikin shekara biyu da rabi sai ka ga roba din ta tashi itace ne kuma itacen nan ake diba wannan ruwan wanda ake sarrafa su zama roba mun yi magana da wasu mutane daga Taiwan akan Zoom meeting tare da shi president din nan kuma abin da mutanen sun ka nuna su suna plastic ne kuma suna da manya-manyan mashin na sarrafa roba da aka ce ana neman wane ne zai magana akan harkar roba da plastic sai na ba da sunan shi yau maganan nan da ake yi waɗancan mutanen da muka yi magana da su ƴan Taiwan sun yi alƙawari za su ba mu mashin waɗanda za a sarrafa roba a ƙasar nan za su harkar plastic kuma za su kama sayan roba a wajenmu
to a takaice in zaka bada kiyasi a matsayinka na wanda ke harkar noma kana ganin nan da shekara nawa abin nan za ta tsaya da kafafuwanta
itacen irin itacen roba da aka shushuka ganin zuwa shekara 5 zuwa 10 wannan kasar har yanzu akwai wasu Chinese sun bude wani kamfanin sarrafa roba a kasar Ogun sometimes last year to inda ba sun za su samu kayan da za su sarrafa ba raw materials din ai ba za su zo ba kuma roba din mu ta nan Najeriya tana daga cikin robobin da suka yi kowace inganci a duniya
masu sauraro anan zamu dan tsaya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Dr. Bello Nuhu Dogon Daji da kuma wakili Yamma Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim sai June Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
zo ga faifan wasiƙu ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar sakon email
masu saurare sakonmu na farko a yau ya fito ne daga baban Diman Mambande inda ya ce muna mika ta'aziyya zuwa ga iyayen yara da suka hallaka sakamakon tashin gobara a makarantar a jihar Maradi muna addu'ar Allah ya ji kansu da rahama ya kare gaba to amin daga nan kuma sai sako daga Sani Muhammad Chindo inda ya ce salam VOA Hausa gani ga wani ya isha wani tsoron Allah tabbas yankewa Abdulrashid Maina hukuncin shekaru 8 a gidan yari da wata kotu ta yi yayi daidai gani yadda masu rike da madafan iko ke watan da dukiyar al'umma Allah ya sa hakan ya dore a ci gaba da hukunta maciya amanar ƙasa sai kuma sakon haɗin gwiwa daga kawo mai ruwa Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga inda suka ce ya Allah Ubangiji madaukakin sarki ka ji kan yaran makarantar firamare jihar Maradi waɗanda gobara ya zama sanadiyan barin su duniya Allah kuma ya bawa iyayen hakuri da dangana sakonmu na ƙarshe a yau shi ma na haɗin gwiwa ne ya fito daga Musa Hadarin Asuba da Magaram tare da Dan Lami mai kayan sanyi inda suka ce salam VOA Hausa muna mika sakon ta'aziyya ga ƴan uwa da iyayen ɗalibai na Nijar jihar Maradi waɗanda wannan gobara ta lashe da fatan Allah ya sa sun huta masu saurare mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni
masu sauraro baki daya iyakacin abinda shirin ya kunsa kenan a wannan la'asariyar taku sai kuma idan Allah ya kai mu can anjima cikin daranku karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wanda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam, ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace. Salam.